الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Ibn Al-Hajj Nuh Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin matashiyar magana wanda malam ya fara shigo mana da maganganu na malamai magabata waɗannan maganganu wanda suke nuni akan riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma barin dukkan maganganun da suka ci karo da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a ajiye su a gefe a yi aiki da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a karatu wanda ya gabata mun tattauna akan abin da ya shafi maganganu na ɗaya daga cikin malaman mazhabar nan guda hudu shine Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi alayhi wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan zama zamu tashi daga kan limami na biyu al-imam ath-thani daga jerin limamai na mazhabar nan guda hudu shine al-imam Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace Malik ibn Anas rahimahullah sai kuma Malik dan Anas Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya lullufe shi da rahamarsa wato al-Imam Malik sunansa complete shine Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbahi al-Madani Imam Dar al-Hijra Ra'as al-Mutqinin wa Kabir al-Mutasabbitin wato wannan shine sunan da al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin taqribut tahzib wato ya kawo sunan shi wajen abin da ya shafi al-Imam Malik al-Imam Malik ana ce mai Imam Dar al-Hijra wato limami na gida na hijira ta sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sune limami na Madina kenan saboda darul hijira ita ce Madina saboda Madina sahabbai na ma'aiki waɗanda suke Makka lokacin da muzgunawa ta kai muzgunawa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci sahabban shi da su yi hijira ta farko su tafi can Habasha sun tafi maza 12 mata 6 a karo na biyu suka sake yin hijira wajen mutum 83 kamar yadda asira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam labari yake tabbace to bayan wannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aika su Mus'ab ibn Umair Allah ta'ala ya kare yadda da shi da wato ibn Ummi Maktum sun tafi suna karantar da mutanen Madina al-Qur'ani kamar yadda al-Bara ibn Azib Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya rawaito kamar yadda yake cikin sahih Bukhari sun kasance suna karantar da mutane al-Qur'ani ce bayan Mus'ab ibn Umair da ibn Ummi Maktum sai Bilal da Sa'd ibn Abi Waqqas da Abdullah ibn Mas'ud guda uku nan sai suka tafi Madina bayan haka kuma sai Umar dan Khattab ya tafi da runduna mutum 20 sannan kuma da kadan kadan waɗanda suka tafi can Habasha su ma in suka zo maimakon su wuce Makka sai su sulale su zo Madina Madina sai ta zama to darul hijira shine Allah ta'ala ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi to sai ake cewa Imamu Malik Imamu Darul Hijra saboda ya tabbata cikin a wato aljami na Imamu Tirmidhi mai ce alaihi salatu wassalam ya ce yushiku an yadriban nasu akbadal ibli fala yajiduna aliman a'lama min alimil madinati mai ce alaihi salatu wassalam ya ce ya kusanta daliban ilimi su yi ta bulaguro a saman raƙumma saboda neman ilimi su je wajen malami su yaɗa zango su ɗauki kwanaki da dama suna kwasar sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wajen shi dala ce to ba za su samu wani malami ba wanda wannan malamin zai gamsar da su kamar malamin Madina to malamai suka yi ta magana akan wane ne malamin Madinan nan irin su Sufyan ibn Uyayna Abu Imran Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato suka ce wannan malamin na Madina shine Imamu Malik saboda Imamu Malik shine ya hada fadail wanda wani daga cikin malamin hadisi bai hada ba shine daya daya wanda yake zauna a Madina bai yi bulaguro ya tafi wani gari ba saboda neman ilimi amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya arzuta shi hadisan malaman Sham Allah ya arzuta shi hadisan malaman Basra Allah ya arzuta shi hadisan malaman Kufa Allah ta'ala ya arzuta shi hadisan malaman Sham da sauran kasashe na duniya a wannan lokacin saboda Madina markaz ce ta ilimi duk wani wanda yake neman ilimi babban malamin hadisi na Sham yace to zai zo Madina saboda nan mahada ce da aka zo anan Imamu Malik yake kwakwada sunna ta maiki bai tafiya ba daga nan ya tafi wani gari saboda wato karantar da al'umma kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa wa abin shi albarka yana daya daga cikin wadanda suka fara rubuce-rubuce wanda rubutun su duniya tana nan a yanzu haka ana karanta littafin sa kuma bata Imamu Malik a zamanin sa shine daya daga cikin wadanda suka fara yin al-kutub wanda yake al-abwab kamar da al-Imam Suyuti cikin alfiya ya kawo awwalu jami' al-hadith wal athar ibn Shihab amiran lahu kuma wa awwalu jami' lil-abwab jama'atun fil 'asr zuqtirabi kabni Jurayj wa Husaym Malik wa Ma'mar wa walad al-Mubarak wato al-Imam Malik yana daya daga cikin wadanda suka fara tattara sunna ta maiki alaihi salatu wassalamu da kuma maida ta cikin kundi wanda yake mustaqil kuma kowane babe a mushi da tattafansa a mushi hadisan shi a mushi kitabu nasa kitabu tahara kitabu salati kitabu gusli ila akhir ma zakara cikin littafin salamu ga mu ba Malik littafi ne wanda kusan shekara 2000 da wani abu ana nan kuma har yanzu idan ka zo kana karanta shi kaman wanda ya wallafa shi jiya ma yana da tare da cewa ya fi shekara 2000 da wani abu da ta kwantawa a gasa sai dai kamar yanda dama ilimi yake ka mutu kana da ilimi amma kuma baka mutu ba jahili daren shi ma macece ne kun gane da kyau aljahiluna fa mauta qabla mauti wal alimuna wa imatu fa ahya wannan shine abin da zamu kula da kyau al-Imam Malik ya shi yarasu amma kuma har yanzu ana amfanuwa da ilimin sa abin da ya rubuta Imamu Malik an haife shi hijira ta maiki alaihi salatu wassalamu tana 93 ko 94 ko 95 kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wannan sabanin duka amma dai zance mafi inganci wanda malaman tarajum suka tafi akai shine yawanci 93 ake cewa shekara ta 93 bayan hijira ta maiki alaihi salatu wassalamu kuma ya rasu hijira ta maiki alaihi salatu wassalamu tana 179 tana 179 kenan ya rayu wajen shekara 86 a duniya wannan shine shekarun da Imamu Malik yayi a duniya al-Imamu Malik a lokacin da ya mu abba akwai irin sa wanda suka cika suka batse suka tumbada suka yi littafi suka saka mai sunan mu abba aka zo aka same shi aka ce to ya kamata ya canza wa littafin shi suna saboda an samu wanda suka kwaikwaye shi yace a ce a kyale kowa yayi nashi iya kowa ta karawa tashi ce dai ba wanda zai kala rawar wani ma kana lillahi fa huwa allazi sayfuka yace da abin da aka yi shi dan Allah shine zai tabbata shine zai dawo amma dan abin da ba dan Allah aka yi shi ba to ko yafi wanda aka yi dan Allah kyau din to Allah sai ya kashe wancan ya raya nashi mun gane da cewa sai da mun to mu ba da yawa akai a wannan lokacin mu ba fulani mu ba fulani mu ba fulani amma yanzu kana zuwa shagon da ake sayar da littafi kace akwai mu ba ba wanda zai ce maka kana nufin mu ba ta wani iya wanda za a ce maka za a ce ba sai ba malika akwai ta mun gane da cewa saboda shi yayi nashi dan Allah to shi yasa sai da mun to Allah ta'ala ya tabbatar da ambatan tashin hadin su kuma ana ta muruwa da ita to al-Imam Malik shine malami na biyu cikin malamai na mazhabobin nan guda hudu al-Imam al-Bukhari jabalu al-hifz daya daga cikin malaman da suka yi wa sunna aiki jajajir yace asaful asanid kullaha an malikin annafin alibin uba yace isnadin da yafi kowane isnadi inganci a wajena shine isnadin da ya hada waɗannan limaman guda uku Imam Malik Imam Nafi al-Madani mai gidansa Abdullahi da Umar ce yace in dai kaga isnadi da wannan madajin gwalagulai dinna a ciki kamar a ce maka ka daje labule kaga annabi yana magana ne sallallahu alaihi wasallam saboda ingancin sa wannan al-Imam Suyuti ya kawo wannan maganar cikin littafin sa Tadribur Rawi kuma dama wajen abin da ya shafi asaful asanid wannan abu ne wanda yake sananne da yawanci da tattafan da za a karanta in dai sun yi magana akan asaful asanid wannan yana ɗaya daga cikin jerin na gaba wanda ake kawo su mun gane da kyau wa akharuna hakamu fadrabu li fawji 20 dummi natha al-kutubu ومالكنا عن نافي إن عن سيدي وزيد مال شافعي فأحمدي ومن داشي سيوديا كوا أتكنكم على فيه السفيه اللي بالحديث فينا فالإمام مالك الله تبارك وتعالى يجيك أنصر الرحمة مالا يتشي وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله أما الإمام مالك بن أنس الله تبارك وتعالى يجيك أنصر الرحمة ya fada a cikin maganganu nasa ya fada ga dalibansa ya ce innama ana basharu ce sani dai kadai ni bil adama ne dai ne daga cikin ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalamu ni ba mala'ika bane daga cikin mala'ikai wanda la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ya ce ni bil adama ne ni dan adam ne ukhdi'u wa usibu za a iya samun kuskure a cikin maganganuna kuma za a iya samun daidai ina yin kuskure ina yin daidai ka ji wa magabata malam wannan ita ce rayuwa din din yanda ka kai a tsoron Allah to lallai za ka iya yin kuskure to al-Imam Malik ya ce ni bil adama ne dan adam ne ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalamu ba mala'ika bane daga cikin mala'ikai wanda la ya'suna allaha ma amarahu ina yin daidai ina yin kuskure fanzuru fi ra'ayi al-Imam Malik yace ku dinga lekawa cikin fatawa da na bada duk fatawa da na bada cikin wata mas'ala cikin mas'aloli na addini kada ku yi aiki da ita ido rife ku lekata ku jinjina ta ku juya ta ku kallace ta fa kullu ma wafaqa al-kitaba was sunnata fakhudhuhu dukkan abin da ya dace da al-Qur'ani kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ku yi riko da shi da hannu biyu wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnata fatruku yace dukkan abin da ya zamanto bai dace da alqur'ani ba bai dace da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba to ku hakura da shi ku bar shi ku bar mun kaya na dama akan kuskure ne dan shi to ku bar mun ni kuma ni ma na barranta daga wannan abu saboda kusuri na ilimi ne nawa yasa mun gano cewa kuskure bane mun gane da kyau wannan ita ce ɗaya daga cikin maganganu na al-Imam Malik shi yasa a yanzu idan mutun ya dora kanshi wani minbari ya dora kanshi wani matsayi ya kai kanshi cewa shi ba zai amshi gyara ba daga wajen dalibai ba zai amshi gyara ba daga wajen abokanan karatun shi ba zai amshi gyara ba daga wajen malamansa sai ga cewa su yake mai da kanshi imam mala'ika daga cikin mala'ikai saboda sune la ya sunan Allah ma amarahum wa fa'alu da mai mu amma kuma annabi cikin annabawa na Allah in dai dan adam ne kai a matsayin ka na dan adam wanda ba annabi ba to zaka yi kuskure idan kai kuskure magabatan su dadi suke ji idan suka yi kuskure mutun ya tunatar da su da su doke shi a matsayin babban masoyi ne wannan kamar yadda zamu gani al-Imam Malik akwai fatawa da ya bada dalibin sa ya same shi ya tattauna da shi ya nuna mai cewa to ga wata sunna wanda ta saba fatawar nan da ya bada amma cikin ladabi ya mishi daga wannan rana Imam Malik ya daina bada fatawa da abin da ya bada a wancan na safi sai ya ci gaba da bada fatawa da hadisin da aka gaya mishi dalibin sa ne Abdullah ibn Wahab al-Husayni mun gane da kyau kuma ga al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i dalibi ne na al-Imam Malik yana daga cikin kananan dalibai na shekaru ba na ilimi ba yana daga cikin yaran dalibai a makarantar al-Imam Malik to amma ya zamanto suna ta tattaunawa da shi akan masaloli ta Ibn Shihab Miskin Allah ta'ala cikin su da rahama ga baki da ya kasance yana ta dai maganganu kan Imam Shafi abinda yake baya kyauta har yana bai addu'a yace Allahumma amiti Shafi'iyya wa illa dhahaba ilmu Malik Allah ka amshi ran Imam Shafi in ba haka ba to Malik ba za a san shi mai ilimi ne ba saboda Imam Malik zai zo ya bada fatawa amma al-Imam Shafi yace to shi yana ganin cewa akwai hadisin da ya ci karo da wannan fatawar ta shi kuma idan ya ka hadisi Imam Malik yace mu muna tare da kai kuma shi ko shine malamin Imam Shafi shine dalibi mun gane da kyau Imam wato yayi cewa Allahumma amiti Shafi wa illa dhahaba ilmu Malik aka je aka fada wa Imam Shafi to gashiwa abinda dan uwanka yake maka addu'a ko da shi fa mala ashhabu ga abinda yake fada saboda dukkanin su dalibai Imam Malik ce tamanna rijalun an amuta fa in amut fatilka sabilul lastu fi hadi aw hadi sai waɗansu mutane ya ce suna fatan in mutu ya ce in na mutu ai hanya ce ba ni kaɗai na fara shigar ta ba in na mutu shi ya zaura shi wanda yake cewa mutu kaga dukansu sun tafi yanzu to haka magabata suke idan malami yayi kuskure amsar kuskuren shi yake a cikin raha kuma su ma ɗaliban za su gaya mai a cikin ladabi sai zamanto duniya ta yi kyau a wancan lokaci to amma a yanzu sai zamanto an samu rikicewar al'amari shi malami din yayi kuskure baya amsar kuskuren shi su kuma ɗaliban in sai ga kuskure to sai su dora a Facebook na'am kaga a yanzu abin da aka jarrabo na al'umma da shi kenan raddaraddan nan a yanzu ba lokacin wannan al'umma ishirwar da take ta akwai mata ilimi ba ta ayi raddi ba yauje kake da damar ka yi wa mutum raddi ka bata awa ɗaya kana raddi akan magana da wani malami ya faɗa kana yi kuma shi ma zai hawo ya saurara kuma ya bata awoyi akan ka yi maka raddi sai zaman to al'ummar da suke buƙatar a karantar da su ba za a karantar da su ba wallahi ƴan uwa mu kula da kyau raddi din nan ba wai alheri ba ne akwai lokacin da raddi yake zamantowa alheri lokacin da ya zamanto raddi ne na ilimi ba na cin mutunci ba ba na zagi ba ba na aibuntawa ba ba na muzantawa ba raddi wanda iya mas'alar da shi wannan mutumin ya tattauna akan ta kuma kasancewa wannan in aka kyale mutane a haka yawa mutane za su hallaka to shikenan sai ka yi magana akai ba da sunan shi wannan malamin da ya yi magana iya kawai mazmunin abin da mas'alar da ya tattauna a kai zaka tattauna ka kore shi ba da ya magana a kai ba buƙatar sai ka kama sunan shi mun ji malam wane dan bid'a zindiki la'anatullahi alaihi ya ta wannan kuma daga ƙarshe Allah ya shirya da shi ya dawo kuma sai ya ga cewa kuma kana kume shi amma in kai magana to akwai waɗansu fatawoyi wanda suke yawo a duniya cewa kaza kaza to abin yanda yake gashi kaza 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 ba sai ka kama sunan ba irin da ilimi ake amma ya zamanto yanzu abin kawai sai a hankula Allah ta'ala ya sa mu gane laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama magana ta biyu al-imam malik yace laisa ahadun ba wani بعد النبي صلى الله عليه وسلم bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba wani daga cikin mutane din matsayin shi da darajarsa da ilimin sa da hanjan nesan sa illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku face dai ana amsa daga maganar shi abinda ya dace da daidai a amsa da hannu biyu ayi aiki da shi sannan kuma a bar mai magana sa wanda ta ci karo da alqur'ani ta ci karo da sunna ta ma'aiki alayhi salatu wasalam ba wani daga cikin sahabbai na ma'aiki kaga dai sahabbai sun fi kowa daraja cikin wannan al'umma din idan ka cire ma'aiki alayhi salatu wasalam cikin al'umma din nan Abubakar ya fi kowa daraja to amma Abubakar zai yi magana kuma ta da mai magana shi akwai lokacin da yana khalifa wata dattijuwa ta zo ta ce ya rasulullahi ta ce ya Abubakar jikana ne ya fadi ya rasu a matsayina na kakashi me nake da na gado na shi ce ba ki da gado a qur'ani ba ki da gado Allah bai ce ba ga gadon da za a bai wa kaka ce kuma ni a sunna ta ma'aiki ban san wani abu da za a bai ki gane da kyau sai mun ta tafi amma saboda sunna din da yawa ce sai tambaya eh mana akwai malamanta saboda sahabbai na ma'aiki suna da yawa kuma sunna din nan baka yi ihaba da ita ba Muhammad ibn Maslama ya ce to shi ya gani ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bai wa kaka sulusi kashi daya cikin shidan dukiya yace tare da kai akwai wanda zai yi maka shaida akan haka yace kwarai kwa akwai malam Mugira ibn Shuba suka ce haka manzo Allah hadisi wato asar din yana cikin sunan na Abi Dawud da marece dai da ta dawo yace to ga abinda ya tabbata a sunna abinda za a baki kaga shi bai yi ba bugal kirje a matsayin shi na shugaba wanda kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi ta koda shi kafin ya rasu Allah sallama kafin ya koma ga Allah amma ya tambaya ayyun nasi ahabbu ilayka yace Aisha aka ce mai minar rijali yace abuha cikin mazaje aka ce yace babanta kuma manzo sallama wata rana kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadithin Jubair ibn Mut'im wata mata ta zo ta tambaye shi wata bukata yace da ita ta dawo ce in jitu wa lam ajidka qala in lam tajidini fa ati Abubakar in kika zo bana nan ka annaha taqulul maut in kika zo bana nan Allah ya mun cikawa ya tafi wajen Abubakar abinda zan zartar miki shi zai fi mun gane da kyau sannan kuma yake alaihi salatu wassalam a ya fada game da abinda ya shafi Abubakar Abubakar yana da kai daraja mai kima a wajen sai yace inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar walau kuntum mutakhidan min ummati khalila latakhadhtu Abubakar amma duk da haka kaga bai ce ba yanda ba yake alayhi salatu wassalam din nan yayi ta koda shi yayi ta nuna yafi kowa to shikenan baya amsar kowa daga komai daga wajen kowa fa haka Umar in ka zo zamanin Umar a zamanin Umar hatta hadith na Ali sidanu salasa shi bai ma san ya tabbata daga ma'aiki alayhi salatu wassalam sai da Abu Musa al-Ashari wata rana ya zo neman izinin shiga wajen shi yace assalamu alaikum yace Umar yace mai wahida ka nemi izini sau daya ya sake cewa da adkhul yace sintan biyu adkhul yace talata shi Abu Musa al-Ash'ari ya ji manzo Allah ya ce alisti idanu salasun fa in udina laka fa dukhul wa illa farji yayi su uku amma kuma Umar bai ce ba shugo sai dai Umar kawai lissafa yake daya kai biyu kai uku kawai sai shi wato yace ba na ji ba murin Abu Musa al-Ash'ari ya ina yake yace ma ya shiri yace a kirawo mai shi da a kirawo shi ya kai ka zo kai sallama kuma baka shigo ne ce to na yi idris uku ba bani ba dama in shiga kuma ga sunna ma'aiki ya ce fa in udina laka fa dukhul wa illa farji ya ce to da ta'ati yanna alaihi bi bayyinatin aula af'alan nabika kaza wa kaza da tudimanna alaihi bayyinatin aula af'alan nabika kaza wa kaza lalle ne ka zo ka da shaida wanda take nuni akan cewa lalle hakan din ya tabbata daga annabi ko fa jikin ka ya fada maka mun gane da kyau haba Abu Musa al-Ash'ari ya san Umar ba wasa yake ba yau wanda ce zai kaza ko wallahi shi baya mizah cikin lamarin ba mu jamala ci yaje shi Abu Sa'id al-Khudri da Ubay ibn Ka'b ya tarra wani majalisi na mutanen Madina da yaje ya ga musu a tsorace ta fi da ma hankali shi ya tashi saboda ya san Umar shi ba wasa bane duk wani da za a iya cewa wasa yake sai to gashi amin kuma hadin sami a humin rasulullahi akwai wanda yaji wannan labarin daga ma'aiki ya suke dariya Abu Sa'id al-Khudri ce yace ataakum akhukumul muslimu kad ufzi'a thumma tadhahakuna dan uwanku musulmi yazo an tayar mai da hankali ko kura kamshi da jiya bai dace ba ai ku dan kaffafa mai ku nan kaffafa mishi ba Abu Sa'id al-Khudri ce ana shariku ka fi hadi ko ba matafi ne zan maka shaida akan cewa lalle abu haka ne shikenan da yaje kuma ya fada mai daga karshe yace gashi Ubay ibn Ka'ab yace ya ibn al-Khattab fala takunanna azaban 'ala an-nas, kada ka zamanto azaba ga mutane mana. Mutum in ka hudu magana biya kaman malaika ya hudu magana, yace a samitu sha'an fa habautu an atasabbata, abu ne naji an jingina shi ga ma'aiki sai so kuma in yi in buddidigin abu in ga tabbatuwar shi. To kaga a zamanin Umar ibn Khattab, wanda Umar ibn Khattab da sheda ta ma'aiki alayhi salatu wassalam, manzo Allah ya nuna cewa Umar yana da ilimi. Babu shahadati annabi sallallahu alaihi wa sallam bi'ini, hadith Abu Sa'id al-Khudri, yana cikin Bukhari da Muslim. Ra'aytu an-nasa yu'riduna alayya wa alayhim qumus minha ma yablughu thidiya wa minha ma duna dhalik, wa urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun yajurru, qalu fa ma awwalta dhalika ya Rasulullah, qala ad-din, bangaren addini yace yana da addini, bangaren ilimi hadith Abdullah ibn Umar yace baina ana na'imun utitu bi qadahi labal fasharibtu hatta inni la ara riya yakhruju min afari thumma a'taytu fadli Umar ibn al-Khattab, qalu fa ma awwalta dhalika ya Rasulullah, qala al-ilm. Haga dala ya mai sheda da cewa yana da ilimi. To amma kuma duk da haka ga wata sunna ta maiki ta buya a gare shi. To waɗannan sahabbai ne wanda kai ka san su ne ulul azmi cikin sahabbai, ba minar rusuli ba, minar sahabati. To su ma sun yi kuskure. To kai ya ku bayi dan ku ci ku ba mu, wanda ruwanka bai isa wanka ba, da a ce ka yi kuskure har ka ta da hankalinka. To shine al-Imam Malik ya ce ba wani bayan ma yake alaihi salatu wassalam face dai ana amsar maganar shi wanda ta dace da daidai, a yi aiki da ita, maganar shi wanda ba ta dace da daidai ba a yi watsi da ita. Don ban da ma'aici shi kadai ne wanda haka nan ba ta samu a cikin maganar shi. In dai ka ji maganar shi ta tabbata da isnadi wanda yake ingantacce, ba ka da wani uzuri wanda za ka ce ba za ka bi wannan magana. Mun gane da kyau. Qala ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab al-Misri, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Wannan Abdullah ibn Wahab yana daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari, yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban al-Imam Malik. Abdullah ibn Wahab al-Misri yace sami'tu malikan su'ila anta khalili asabi'ir rijlaini, naji al-Imam Malik malaminmu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an tambaye shi dangane da tsatsefewa ya tsotsi na kafafu fil wudu'i a cikin alwala, idan mutum yana alwala idan ya zo wankewa kafafun shi ya musu haka, ya tsotsi ya musu haka. Naji an mai tambaya game da wannan mas'ala din. Fa qala laysa zalika 'ala an-nas, sai naji al-Imam Malik ya ce ai ba wajibi bane wannan, ba mutane ba sai su yi ba. Alwala in dai kai kawai ruwa ya shiga kafafunka babu laifi, ba sai ka tsatsefe ba kafafunka ya tsotsinka, wannan ba wajibi bane akan mutane. Wanda kuma za mu ga cewa a mazhabar al-Imam Malik abinda yake wajibi shine tsatsefewa ya tsotsi na hannaye, kamar yadda muka tattauna a karatunmu na jiya ne Ishmael. Wanda ya tsotsi na kafa, ya tsotsi na kafa a mazhabar al-Imam Malik mustahabi ne tsatsefinsa. Mun gane da kyau. To al-Imam Malik yace laysa zalika 'ala an-nas, tsatsefewa ya tsotsi na kafa ba wajibi bane akan mutane. Wanda yayi zai samu ladan ya tsatsefe ya tsotsin shi na kafa, wanda bai yi ba kuma alwallarsa ta yi ba za a ce ya yi kuskure ba. Bala Abdullah ibn Wahab al-Misri ya ce fataraktuhu hatta khaffa an-nas, ce sai na kyale shi a gaban Abdullah ibn Wahab ne Imam Malik ya ba da wannan fatawa, ce sai na kyale shi hatta khaffa an-nas, har dai mutane suka watse suka ragu suka shiri. Bayan sun shiri فقلت له عندنا في ذلك سنه, sai da cewa al-Imam Malik da ce akramaka Allah indana fi zalika sunnah, muna da kai sunna wanda ta tabbata ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da abin da ya shafi tsatsefewa ya tsotsi na kafa. Fa qala wa ma hiya, al-Imam Malik yace wata sunna ce wannan, a kawo mana ita mu. Wala qultu Abdullah ibn Wahab al-Misri yace sai na cewa al-Imam Malik haddathana al-Layth ibn Sa'd, haddathana al-Layth ibn Sa'd, al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya zantar da mu. Wato Layth ibn Sa'd kusan shi ma ɗaya ne daga cikin bujuman malaman sunna, cikin malaman da suka rayu a Egypt.
mun gane akwai shi akwai Yunus ibn Yazid al-Aili akwai a waɗanda suke mataki ɗaya kenan akwai Ubayy ibn Abi Uqayl ko wani abu makamacin sa wanda dukkanin su malaman malaman Bukhari ne malaman malaman Bukhari ne mun gane da kyau saboda shi Abdullah ibn Wahab malamin Bukhari ne to Al-Layth ibn Sa'd san matakin su ɗaya da Imam Malik saboda Al-Layth ibn Sa'd malamin Abdullah ibn Wahab al-Misri ne haka Imam Malik malamin Abdullah ibn Wahab al-Misri ne saboda a lokacin wancan zaka samu dalibi yana da kai malamai sama da 20 wanda kuma kowanne yana zuwa yayin karatu a wajen shi ba wai daga suna bane ka zo zaka ji ace wani malami na ne wani malami na ne wani malami na ne shi ko zakalin shi da wannan kin malamin la'allah tun da yake masa da ya taba zuwa waje da san shi amma yace malami na ne halin tutiya yake akan malamin sa to amma in kaga an fara dano maka malamin sa Imam Malik Imam Malik maluman sa wanda ya karatu a wajen su sun fi 700 shi yasa al-Imam Dhahabi Shamsuddin Dhahabi a cikin sa yabu alamin nubala da ya tashi zai maka bayani akan maluman sa yace wa sanadhkuruhum ala khurushil mujam yace azano sa yace akan khurushil mujam maluman sa wanda yake fara da suna a da azano sa ya kare aka hu ba'un sannan ta'un sannan sa'un ila ya'un mun ga inda jau to malaman da karatu suka yi kuma yanzu sai ga malami ɗaya iya abin da ya koya maka hadisi ɗaya ne Jabir ibn Abdullah Allah ya ƙara yadda da shi yayi bulaguran tafiya ta wata guda daga Madina ya tafi can Sham saboda hadisi guda ɗaya tar wajen Abdullah ibn Umais hadisi ɗaya tal amma mu yanzu sunna din an tattara mana ita iya abin da ya rage mara kawai shine bi karatu sai mu nutsu mu bada lokaci mu yi karatu amma mun kasa yi ba mai to gashi Al-Imam Malik yace wacece yace mushi haddathana Al-Layth ibn Sa'd Al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman Al-Fahmi ya zantar da mu wa ibn Lahi'a da Abdullah ibn Lahi'a Abdullah ibn Lahi'a a karshen rayuwarsa ya dan samu ikhtilati sai da man to ba a amsar hadisin shi wa Amr ibn al-Harith da Amr dan Harith wadannan guda uku sun zantar da mu an Yazid ibn Amr al-Mu'afiri daga Yazid dan Amr al-Mu'afiri shi kuma ana Abi Abdurrahman al-Hulabi al-Hubali daga Abu Abdurrahman al-Hubali daga wannan yana daga cikin malaman da rijal din da Muslim ya fitar da hadisin sa hadisin da yake magana akan abin da ya shafi aljanna fakirai za su shiga aljanna su huta sai bayan shekara 40 sannan mawadata za su shiga aljanna to wannan Abu Abdurrahman al-Hubali shine tabi'in da ya rawaito hadisin daga wajen Abdullah ibn Amr al-As ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As mun gane da kyau yana cikin sahih Muslim yana daga cikin rijalul Muslim Anil Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi shi kuma Abu Abdurrahman al-Hubali ya jiyo daga Al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Qala Al-Mustawrid ibn Shaddad shi kuma wannan sahabi ne na ma'aiki. Yace ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Yace naga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yadluku ma baina asabi'i rijlaihi. Yana cuccuda abin da yake tsakankanin yatsotsin kafafuwan shi bi khinsarihi da yatsa shi karama wannan mun ga da kyau wannan ita ce ake ce mata khinsar mun ga da kyau khinsar yinsar al-wusta as-sababa al-ilham dama su biyar ne ko to naga ma'aiki alaihi salatu wassalam yana tsatsefewa yana cuccuda abin da yake tsakankanin yatsa shi karama da wanda take biya mata da wannan yatsar yana haka yana shigar da ita nan ma haka mun gane da kyau to kaga wannan isnadin kuma isnadi ne wanda yake la basabi saboda Abdullah ibn Lahi'a ko da shi ba amsar hadisin shi amma Al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi malamin hadisi ne kuma sika ne kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo cikin taqribut tahdhib haka wanda ya biyo bayan shi Yazid ibn Amr al-Mu'afidi haka da haka Abu Abdurrahman al-Hubali kamar da muka fada yana daya daga cikin rijalul muslim sannan kuma sai sahabi to shi sahabi ba magana akai shi da inda isnadi ya zo kan sahabi ya tsira mun ga inda cewa matsalar kafin a ga wajen sahabi a nan tace amma as-sahabatu kulluhum udud mun ga inda cewa fa qala al-imam Malik yace inna hadha al-haditha hasan yace hakika wannan hadisin yana da kyau madajen da suka rawaito wannan hadisin madaje ne wanda suke gulagulai ana amsar maganar su amma wa ma sami'tu bihi qabbu illa sa'a ce tunda nake bin taba mujin wannan hadisin sai yanzu taji adalci amma wa Malik yace tunda nake wannan hadisin na maiki alaihi salatu wassalam yana tuda abinda yake tsakankanin yatsotsin kafafuwan shi da karamar yatsar shi ta hannu ce bin taba jin sa ba sai yanzu ba wai sai yau ba sai yanzu yanzu da ka ga mu dinnan a wajenka da chapka a wajenka da shi thumma sami'tuhu ba'da zalika yus'alu abdullahi ibn wahab al-misri yace sannan sai naji al-imam malik bayan wannan sunna da na fada mai ta maiki alaihi salatu wassalam ana mai tambaya game da abin da ya shafi sassefewa ya sosi na kafafu fa ya amuru bi takhlil al-asabi sai ce ai sunna ta tabbata akai shi yana umarni da tsatsefiya sosi na kafafu kaga yanda ya kamata ya zama to tsakankanin malami da dalibi shi abdullahi ibn wahab al-misri bayi zazzali ba lokacin da aka yi wa al-imam malik fatawa da ya bada amsa da kishiri yanda shi ya sani bai zazzali ba a cikin jama'a tashi ya ce al-imam malik a mu ba haka muka sani ba sai ya kyale shi sai da mutane su gashi kuma sai ya zo ya gaya mai daga shi sai shi da ya fada mai kuma al-imam malik sai ya ce mai shi tunda yake bai taba jin wannan hadisi saboda dama gaskiya abu ne wanda ba zai yi ba abu ne wanda ba za ka zata wa malami ba ka ce sunna ta maiki ta iso gare shi kuma ya ki yin aiki da ita wannan shine duk wani malami zatan da za ka kyautata mai shine la'alla wannan sunnar ba ta isa gare shi ba in kuma ta isa gare shi ɗayan biyu ne amma shi baya ganin al-ihtijaju bil jaliha saboda mazajen da suke cikin ta la'alla an yi sabani a kansu saboda akwai rajul din da za ka ga cewa malaman jarh wa ta'dil sun yi sabani akan shi wadan sun ce maqbul ne wadan sun ce ghairu maqbul ne sai ga cewa musamman in ka dauki bangaren al-mutashaddiduna al-muta'annituna za ka ga sun kai ne sosai sun ce wani mutumin banza ne amma inda zaka zo wajen al-mutasahil kuma sai ka ji an ce ai wani mutumin kirki ne ana amsar hadisin shi to in ka je wajen yan tsaka tsakiya su kuma su ce maka to ana amsar hadisin shi khasatan in ya zama daga dalibin sawani ne ko daga malamin sawani mun gane akwai wanda ba a yi ba watsi da ruwaya shi ka cokan akwai wanda aka yi watsi da ruwaya sa ka cokan akwai wanda aka yi watsi da ruwaya shi ta gari kaza kadai amma din sauran ruwaya sa wanda ba ta wannan garin ba to makabula ce akwai wanda kuma iya ruwaya da gari kaza kadai aka amsa ta shi ta sauran gari ruwan ba amsa ba akwai wanda shi kuma iya daliban sa da wani da wani da wani su kadai aka amshi ruwaya su ta wajen shi saboda a lokacin da ya karantar da su yana cikin kuruciyarsa ne yana cikin yardar shi da akwai malaman da zamu ga cewa a karshe-karshen rayuwarsu sun samu matsala wani shekaru ne suka yi yawa sai zama daga karshen aka zo yana bada hadisi hadisin da ya bada nan da shekara 40 sai aga yayi saki layi a kai shi in yana bada kawai sai ya kauce da aka ce to ka ganka ba tun da shekara 40 kin da bada ya bada lokaci yana cikin hayyacin shi a amsa a yanzu ko a bar shi ya huta kaya sun zo kasa mun gane da kyau to akwai kuma malamin da zaka ga cewa an daina amsar hadisin shi saboda maktaba shi ta kore gobara aka yi to shi kuma ilimin ba a kaya ce ba sai ya zama ya samu ikhtilafi ya aka zo ana karatu sai aga ya ce hadisin Abu Huraira na Abdullahi dan Umar ne hadisin Abdullahi dan Umar ya ce na Jabir na Abdullahi ne a ce to wannan shi ba da a kyale shi a bar shi ya huta abin da aka yi an fara da shi na bayan Allah mai albarka akwai kuma malamin da za ku ga cewa mutuwar matarsa ya sa ya zama ya rikice ga baki da saboda shakuwa da zama arziki da suka yi da ita ta zame mai kusan rabin jiki to tana mutuwa kuma sai ya zama shi ma wata tansiyan ta buje shi sai zama ba a amsar hadisin shi saboda ya samu ikhtilaf to yana da kai asbabu wanda suke sa ba a amsar hadisi na malami kuma da ma al-aslu fil hadith kamar yanda malamai suka ce shine ayu sa'a dhann amuna na zato ga mutum sai kuma ya bayyana cewa mutum ya kirkire sai a amsar hadisin shi mun gane da kyau saboda hadisi ba kayan wasa bane a sunna ta maike alaihi salatu wassalam yanda malamai suka mata aiki dare da rana suka kore mata dukkan wata shubaha ta masu shubaha to yanzu wani ya fito rada kai tsaka yace sunna tana buƙatar wani aiki sai dai shine yake buƙatar aiki sai Allah shine abunci amma dai sunna din nan kamar yanda Abdullah ibn Mubarak yace ta ishu lahal jahabida duk wani tantidi da zai zo shi a kowane zamani to za a samu gwaraza wanda za su rayu Allah zai tayar da su kawai saboda su bai wa sunna ta ma'aiki kariya shi alqur'ani da ba baka magana akan cewa wani zai iya kawo wata aya ya kara a cikin alqur'ani yadda ayoyin qur'ani suke da yawa wajen 6000 da wani abu din nan ko in aka kara aya daya ba wai aya goma ba aya daya in aka kara kufazu za su gane karbu je aya daya wallahi ko rabin aya aka kara kai ko wawun aka kara a gurin da babu shi ko wallahi kufazu za su gane za su ce kai wannan kuskure ne kai ka gane suratul baqara da yadda take da tsawo aya 280 da wani abu in ka zo cikin wata aya ka kara wawu sali a alladina wata akwai wata alladina a cikin baqara alladina ya'kuluna riba idan da zaka zo ka ce walladina ya'kuluna riba wallahi duka cha za baka ba dai ka fada ba walladina yatawaffawna minkum idan zaka zo ka ce alladina yatawaffawna minkum za ce akramaka Allahu a dan saka wawu kaga wawun ka dai ka cire to ina kuma in ka kara aya guda sai ga wannan musanta ba to wannan aya ta ka musanta ba kai ka zo da ita balantana kuma ka cire aya guda aya da ko rabbi Musa wa Haruna zaka cire ina ga sai an taka maka burki kaga shi alqur'ani Allah tabaaraka wa ta'ala da ba yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to sunna ta ma'aiki kuma akwai rijal nata wanda sun mata aiki to ya kamata ayi wannan kula da kyau sai malami na gaba al-Imam Shafi'i Al-Shafi'i rahimahullah sai kuma al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Allah ta'ala ya ji kansa da rahama al-Imam Shafi'i ɗaya ne daga cikin manyan malaman mazhaba din nan guda hudu wanda shi ma a zamanin sa ya taka rawar azu a gani wajen sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya zama kusan a lokacin sa ba matashi mai baiwa kamar shi a makarantar al-Imam Malik kusan shine karami amma kuma shine babba ka san akwai babba karami akwai babba karami ta kwanaki karami ne amma kuma ta abin da yake doke da shi shi din babba ne yana da ake cewa yaro da babban riga abokin tafiyar manya ko au ina yaro da gari abokin tafiyar manya ko to haka al-Imam Shafi'i yake kusan mu ba Malik cikin ɗan lokaci kankane ya haddace ta kusan karatu hadda ne karatu cikin ina ga bai wuce kwana 40 bai haddace mu ba Malik yanzu kai na ga Allah 40 din ma alimuka 40 din kace mutum ya haddace maka mu ba Malik cikin kwana 200 kalimuka 45 a 40 so 5 ta baka kwana 200 wallahi mu ba ba kwa ba zai iya haddace ta sai wani katon kundi ne mu ba to amma shi cikin kwana 40 ya haddace ta kuma hadda wanda take mutukana ba wai hadda ba irin ta jaka kazo ko wanda za ga hadda shi gata ne ce la ba asabi hali wanda za ga a cikin rubu an mishi jara daya a cikin nusu an mishi jara biyu jara uku wanda ba za ka ce yana da hadda ba sai dai in ka so ka dan yi mai kara a ba ga an fara to min al-bidaya ila nihaya illa al-mu'jiza ka daga farko har karshe sai dai kawai mu'jiza ta qur'ani haka irin wannan haddan ake magana akan ta shi yasa in kuka ji an ce wani thiqatu ko thiqatu thabtu irin wannan hadda ce gare shi haddar dutse da ma ake ce mata kaga Imam Bukhari jabalul hifzi ake ce mai shi shine dutsen ma ba wai haddata shi ba wajen hadda shi dutse ne abinda ya tabbatar da shi baya gudun ya tsere saboda ya tsaya yayi karatu mai kyau kuma ya hana idan shi barci kun gane to al-Imam Shafi'i shi ma yana daya daga cikin waɗannan mutane al-Imam Shafi'i an haife shi hijira ta ma'aike alaihi salatu wassalam tana 150 ciccif a shekarar da al-Imam Abu Hanifa ya rasu a shekarar aka haife shi sannan kuma a shekarar da al-Imam Shafi'i ya rasu a shekarar kuma aka haife al-Imam Muslim mun gane da kyau shekarar da aka haife shi a shekarar da bujumin malami ya rasu shi kuma a shekarar da ya rasu a shekarar aka haife wani bujumin malami haka malaman suke fa al-Imam Shafi'i ya rasu hijira ta ma'aiki tana 204 shi yasa yana cikin su cikin malaman mazhaba din nan shine wanda ya shekaru kadan shekara 54 a duniya amma sauran dukkanin su sun haura haka nan Imam Shafi'i Imam Malik yayi 86 ko to Imam Abu Hanifa shi kuma ya 70 daidai kamar yadda muka tattauna akan shi a karatu wanda ya gabata to za mu ga shi ko Imam Ahmad nawa zai 15 zai ko 20 na'am وأما الإمام الشافعي رحمه الله فنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب أما الإمام الشافعي محمد بن إدريس الله تعالى يجكنس الرحمة فنقول عنه أبن دعك رويت ودق وجنسا أبن دعك تلو ودق وجنسا في ذلك وانديك نوني أكن ربو دسنة تمعيك عليه الصلاة والسلام دو كما برن دكا وتمغنى دتشكر ودسنة تمعيك أكثر إذا تمشي يوا سما دم جنجانين دأكر ويتو دعوجا الإمام مالك سما دم جنجانين دأكر ويتو دعوجا الإمام أبو حنيفة وأطيب كما إذا تفدادي سون فدادي وجم كرتاوى أنا وجهي و الإمام الشافعي ينا ديدا جتكم على من دسكي كامر بوم وتم جنا جام جنر عندي yana daga cikin masu fada da waɗanda suke ra'ayin riƙaudin nan wa atba'uhu aktharu amalan biha wa as'ab sai sannan kuma mabiyan al-Imam Shafi'i daliban sa wanda suke karatu a wajensa sune suka fi yawan aiki da wannan maganar ta al-Imam Shafi'i kuma su suka fi samun arzuta da yin aiki da ita saboda cikin daliban sa akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal ajuwa imamu ahlus sunna wal jamaa kamar ai inna duyura ala ashkaliha taqau barewa ba za ta gudu ba dan ta yarare al imamu shafi'i cikin daliban sa akwai kuma wanda suka kere shi kamar yadda shi ma cikin malaman sa akwai wanda ya kere to sai zama to cikin daliban sa su ma an samu wanda sai ya kere shi kuma aka ce da ma ita sunna ta rayuwa idan zaka yi abu da gaske to sai ka samu cikin daliban ka wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai huwace musu wanda abinda kai kake doke da shi din sun fika iya bambancin ka da su kamar yadda dama akwai littafin Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hanbali wanda ga abinda ya shafi bambancin ilimin magabata da kuma malaman yanzu mun gane da ke wace bambanci yace ba shi da yawa yace magabata su ilimi suka fi mu kuma muka fi su surutu mun gane da kyau ilimi suka fi mu muka fi su surutu akwai bambanci tsakankanin ilimi da kuma surutu wane yana da ilimi ilimin nasa wannan ba zai zama to yana da ilimi ba sai yayi aiki da shi mun gane da kyau to magabata yin aiki da abin da suka sani suka fi mu a yanzu zamanin wannan na yanzu nawa nawa ne zaka gani wanda yake aiki da abin da ya sani kada kai magana ma akan yancan wanda suke da awar sunna da wani za ka ga yana da awar sunna dan amma wallahi a wurin guda aikin da zai yi da sunna da wuce kaɗan ba in kada aikin da zai yi da sharholiyar shi wani za ka ga ya je shi can ya yi maula wato sunna ta hana ka kai maula da Allah ce la'an ya hatatiba ahadukum ala zahirihi fayabi'ahu fayakula wa yatasaddaq khairun min an yas'ala rabbina a'tahu aw mana'ahu mun gane da kyau nawa zai yi magana yayi magana goma ciki goma nan ba lallai bane za a samu magana uku wanda gaskiya ce sauran duka ƙarya ce kuma duk da haka kuma shi ahlus sunna ne fa nawa mutumin da yake buƙatar taimako amma na shawara zai zo ya nemi shawara a wajen shi amma duk da haka ya san cewa ga abin da za ta jara shi yace kai rabu da shi bari mu dirmiya shi ya za kama yana so zai aure yana so zai yi karatu yana so zai yi gini yana so zai fara kasuwanci yace kana ji kowa ne babbar matsalar da zaka buje ta yi auren da hali fashi da gida ya zo shi ne da wata miliyan ɗin shi biya ce mai to wani yanzu ga kuɗi na nan miliyan ina so in fara kasuwanci kuma ga almi a gabana kuma ga gini wanda ya kamata a ce na fara so wani in kai alman nan ka fi samun nutsuwa kai aure shi ka san auren nan zai kashe miliyan 1 da wani abu ya za shi aure in kai aure yanzu misali kaman gidan da zaka zauna kaga in ka ba su haya kudin haya na shekara guda hankalinka a kwance kawai tsakaninka da gidan haya ruwa da wuta yanzu ka sa shi ka ba shi shawara da kai ka san kudin shi zai kashe ana ka ce rabu da shi ma lokacin maza miliyan 2 za ta maka arme ta maka kasuwanci kai ku kai ka ba shi shawara lawyer aure ba in sai an zo bayan ya gama aure kudi yayi kasa yayi kasa yayi kasa ya ce sauran 200 ya samu rancin jika 300 a gonga ya sani ka fi karfin miliyan 30 amma wallahi zaka ce mai kai wani da dai rana ta wuce kawai dan da duk abubuwan kawarin asiri ne ya sani akwai ga amma wallahi ya shiri karkace amma lokacin maza wa sa kai auren da kaga wannan baka kyauta mushi ba baka kyauta mushi ba to akwai irin waɗannan abubuwan da yawa fa minha yana daga ciki maganganun da aka rawaito daga wajen al-Imam Shafi'i ma min ahadin illa wa tadhhabu anhu sunnatul li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ta'zubu anhu famahama qultu min qawlin aw asaltu min asalin fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khilafu ma qultu fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa qawli al imam shafi yace ma min ahad ba wani daga cikin bayin Allah illa wa tadhhabu anhu sunnatul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam face dai sunna ta maiki sallallahu alaihi wasallam za ta iya tafiya daga gare shi wani lokacin ka haddace ka shafa ka ji babu wani lokacin ka haddace a ba kuma saboda wani lokacin ka san azzakira tana ha'intar mutum ka yi haddan wa da kyau ka haddace ka haka amma ka zo cikin jama'a sai ka lalima ka ji babu ce to ba ko ba wani daga cikin bayin Allah face dai sunna ta maki tana iya tafiya daga gare shi watakila masalan ka huce da ita tun nan da shekara 10 ka karanta a cikin sunan Abi Dawuda ko cikin Tirmidhi ko wani daga cikin littattafai amma za a maka fatawa a yau a tambaye ka ce kaza din nan kaza ne sai bayan an gama masala din sai wani ya zo daga cikin ɗalibanka ya ce malam a cikin karatunmu na ina ga devil 14 ko devil 13 mun tattauna akan masala din na lokacin muna cikin karatun Tirmidhi a lokacin babu na kaza haka ne wallahi kirawo mu shi to kaga sunna ta maiki ta tafi amma saboda ta so kai adalci sai kace a kira maka malamin da ka bai fatawa sabani yanda ka karanta nan da shekara 10 dalibin ka ne wanda ka karantar da shi nan da shekara 10 shi yana rike da abu to amma saboda sunna dama haka ne kuma komai haka ne dama shi ma kutiba darra wa ma hufiza farra dan abin da aka rubuta shi zai tabbata amma abin da haddace shi ne kai wata ran zaka shafa ka ji babu shi irin kamar yadda dai zaka ga in kana da moto wani lokacin ka shafa ka ji birki babu Allah ta'ala ya kaddara wata matsala ta to haka haddace ita ba wani lokacin ka haddace bayan da kai ya amma zaka shafa ka ji kawai babu ita sai kuma an jima sai ka ga ta dawo to haka birki shi ma jego na sai ka fita cikin aji ba kwarai wa ta'zubu anhu sannan kuma tana wahala a gare shi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin tana fakuwa daga gare shi fa ma hama qultu min qawli al-imam shafi yace a duk lokacin da na bayar da wata fatawa aw asaltu min aslin ko kuma na kafa wani tushe na kafa wani ginshiki wanda fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khilafu ma qultu wato cikin wannan fatawa da na bada ko wannan tushe da na kafa akwai sabanin abin da na fada wanda ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa qawli al-imam shafi yace magana wanda take a barbi ita ce maganar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada kuma ni ma ita ce fatawattawa bacar wanda kaji na faɗa sabutar baki ce kuskure ne dai amma maganar ma'aiki din ita ce tawa daga yau ka doke ta a matsayin ita ce tawa in kaji na bada fatawa sabanin wani hadisi wanda ya tabbata tamkar rana a lokacin azhur to ka ajje wannan fatawar tawa ka doki wannan hadisin tamkar rana a lokacin azhur ka ce shine fatawar al-Imam Shafi mun gane da kyau ina ga saboda lokaci ya tafi za mu kana akan masala ta daya din nan Allah ya da a karatu na gaba za mu tashi da kan ijma'ul muslimin kaji kuma yanda zai fada maka abinda muka yi daidai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka